Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Fatan masu azumi kuma ana ayyukan ibada lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 19 ga watan Afrilun shekarar 2022. Kafin mu ji abubuwan da muke tafadar su ga Muhammad da kanan labaran duniya.
Dakarun Ukraine a yau Talata sun ce sojojin Russia sun karkata hankulansu wajen kokarin karbe ikon Donetsk da Luhansk. A karan farko cikin watanni, mayakan Palestinawa sun karba wani makamin roka cikin yankin gabashin Isra'ila. Kamar ta tura daruruwan dakarunta zuwa kan iyakarta da Jamhuriyar Tsakiyar Afirka a gabashin kasar. Za ku ji dalili.
Kanan labaran duniyan kenan. To a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a Ghana masharantar kasar sun buƙaci da gwamnati ta dau matakin tabbatar da adalcin da al'ummar kabilar Fulani suke buƙata. Saboda a kauce ma matsalar taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. Daga Bauchi kuma za ku ji cewa masu haƙar ma'adinai su hudu sun rasa rayukansu sa'alin da ramin da suka haƙa ya rubuta a kansu. Muna kuma tafa da shirin noma wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar da kuma wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email har ma da tasirin azumi albarkacin azumin watan Ramadana. Amma kafin nan sai a gyara zama domin a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Dakarun Ukraine a yau Talata sun ce sojojin Russia sun karkata hankulansu wajen kokarin karbe ikon Donetsk da Luhansk. Wasu muhimman yankuna da ke gabashin kasar wanda hakan zai ba su damar haɗe yankin da Crimea da suka kwace shekaru 8 da suka gabata. Wata sanarwa da babban janar ɗin sojin kasar ya fitar ta kuma nuna cewa har yanzu Russia bata dakatar da kai hare-haren makamai masu linzami akan yankunan fararen hula ba a sassan kasar. Wannan sanarwa na zuwa ne kwana guda bayan da Russia ta kaddamar da hare-haren da aka jima ana fargabar za ta aiwatar a gabashin kasar ta Ukraine. Bayan janye kawon yadda ta yi wa birnin Kyiv.
Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна частина.
Говорю Україн Володимир Зеленський кенеке чува, він забава хауті. Замія чува да карен раша росим кадама діякі, ака янкін Донбас. Вонда сакаджима сина ширява. Шідеї Донбас шіке токеда янкуна Луханск да Донецьк. Лардунан да тіна осу янкуна зузка фада ханнен ян аварен декі самун гуян баян раша. Haɗe da birnin Mariupol mai kashe jiragen ruwa da suka yi wa ƙawanya. Rasha dai ta nemi ragowar sojojin Ukraine da ke birnin na Mariupol da su ajiye makamansu tare da ba su wa'adin zuwa tsakar ranar yau Talata. Ma'aikatar tsaron Rasha ta yi ikirarin cewa dakarunta sun yi nasara a hare-haren makamai masu linzami sama da 1,200 da suka harba a cikin dare guda, waɗanda wasunsu da dama suka faɗa a kan gabashin ƙasar ta Ukraine. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka John Kirby ya faɗa mani ma labarai a ranar Litinin cewa Rasha ta fi mai da hare-haren nata na sama akan yankin Donbas da wasu yankunan kudancin kasar musamman akan birnin Mariupol. A karan farko cikin watanni, mayakan Palestinawa sun harba wani makamin roka cikin yankin kudancin Isra'ila. Rahotanni sun ce Isra'ila ta mai da martani da hare-haren sama a kudancin zirin Gaza, inda teburin wuta kan wani wuri da take zargin kungiyar Hamas na haɗa makamai. Kamar da dakarun Isra'ila suka faɗa da safiyar yau Talata, babu da rahotannin da ke nuna cewa ko an jikkata a waɗannan hare-hare. Ita dai Isra'ila na ɗora alakin waɗannan hare-hare ne akan shugabannin Hamas, abin da yasa take mai da martani da zarar an harba mata su. Wannan harin roka da mayakan Palestinawan suka kai shine na farko tun bayan wanda suka kai a daren jajiberin sabuwar shekara. Harin makamin ya biyo bayan arangamar da aka yi a wajen masallacin Qudus, wanda ya haifar da jerin munanan hare-hare zuwa cikin Isra'ila a gefe guda, da kuma hare-haren soji da Isra'ilan ita ma ta kai a matsayin martani a yankin yammacin gabar kogin Jordan a ɗaya gefen. 'Yan sanda a Kabul, babban birnin Afghanistan, sun ce mutane da dama sun jikkata bayan wasu jerin fashe-fashe da suka auku a wata makarantar sakandare a yau Talata. Fashe-fashen sun auku ne a makarantar Abdulrahim Shahid High School, wacce ke yankin Hazara da 'yan Shi'a suka furin jaye a yammacin birnin. 'Yan sanda sun ce akalla bama-bamai uku ne suka tashi a makarantar. wannan unguwa ta sha fama da harahari waɗanda ake zargin kungiyoyin mayakan Sunni ne suke kaiwa da kuma mayakan IS. Zuwa yanzu babu wani da ya dauki alhakin kai waɗannan harahari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Mahmud zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar. Amma yanzu bari mu fara daga Ghana, inda masharanta a ƙasar suka buƙaci da gwamnati ta ɗau matakin tabbatar da adalcin da al'ummar ƙabilar Fulani suke buƙata don kauce ma matsalar taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. Kiran na zuwa ne bayan da wasu matasan ƙabilar Fulani suka buƙaci da a ba su damar mai da martani, muddin gwamnati ba ta yi adalci ba, duk da cewa mataimakin shugaban ƙasar ya ba da tallafi ga waɗanda al'amarin ya shafa. Wakilinmu Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani.
Biyo bayan an bisa hulana wanda aka kashe a makon da ya gabata a ƙauyen Zakwali da ke jihar arewacin ƙasar Ghana, mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmudu Bawumia ya jajanta wa alin gidan magabatan tare da tallafa musu da kimanin siri 60,000 kwatankwacin naira miliyan 3,500. Amma da alamun tallafin bai sanya zukatan matasan kabilan Fulani a Ghana ba, mai tattara mambobin kungiyar matasan Fulani a ƙasar Malam Ahmad ya ce matasan fana matsa masa lamba na bukatar da a basu damar mai da martani.
Yanzu akan ganni suna bani pressure ne kaman Ahmed ka ba mu hanya, mu ji nace a'a ba wanda zai wani abu, amma muna neman halwa yau gwamnati ta samu na hannu waɗanda suka kashe mu da ɗan waye a kama.
Sai dai kuma mataimakin shugaban majalisar sarakunan Fulani a Ghana mai alfarma Sarki Usman Ban Ahmad bai boye damuwarsa ba, inda yake cewa duk da kokarin da suke yi na neman samar da wata hanyar shawo kan wannan matsala ba za ka cutar da Fulani ya kyale ba, suna dai cikin rarrashin matasan domin ganin sun kaucewa kai hari.
Ba zai yiwu mu ana kashe mu kullum kuri, Fulani fa ba za ka mai abu fa ka kwana lafiya ban ka bayya kyale fa ya ta san maka, amma ba mu san lokacin ba. To kai ne muke matsawa muna ba su hankuri kada su suma su yi ramon gayya zai su kashe wani, te muna neman stakeholders meeting mu da sarakunan da gwamnati mu da peace council da manyan Fulani wanda ke mu zauna da su mu ga yanzu ya za a kare wannan.
Adib Sani mai sharhi bisa harkar tsaron ciki da wajen kasan Ghana ya ce kamata ya yi da gwamnati ya dau matakin gaggawa domin tabbatar da adalcin da Fulanawan ke bukata, saboda mai da martani da gaggawa fa shi kan haddasa fitina.
In ba ai hankali ba Fulanawa kuma su suka ce ba su yadda da yayi da kawo babban damuwa, kuma sun gwada kaman ba farko ke da wani lokaci daga gushigu an kashe about 14 ana kashe shanayen su ana yi musu barna ana kashe matasan su, to wannan duka yi poses a da jitan shafra to security in Ghana.
Na dai tuntubi mai wakiltan al'umman zango a fadar Sufeto Janar din dakarun ɗan sandan ƙasar Malam Muhammad Mansur, a inda na yi masa tambaya ko shin meye dalilin jinkirin.
Gaskiya ne wanda ya zama na regional commander shine COP Yusa Bonga, shi aka ce ya form team ne su ka report ko report bai fito ta wajen shi officially ba, dole ɗan Accra daga headquarters ba su su communicate ba duniya officially, don abunda ba ka sani ban kace kai magana kai shi yana kawo illa. Dalilin da yasa kaga ba a fito da magana official, amma yanzu aka kare team na on the ground suna investigate wannan lamarin.
Amma kun da ya gabata ne dai aka ce wasu ɗan kabilan Kwankwamba da adadin su ya zarta 100 suka kaima Fulanawan ƙauyen Zakwali dake jihar arewacin ƙasar Ghana hari ta hanyar kona gidajen su tare da kashe wasu tara daga cikin su, haka ma ya tilasa al'umman ƙauyen tserewa domin neman mafaka. Biyo bayan Kwankwamban sun yi zaton Fulanawan suka kashe musu wani mutumin su. Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam, to ana tare ne kai tsaye da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Kamar ta tura ɗaruruwan dakarunta zuwa kan iyakarta da jamhuriyar tsakiyar Afirka a gabashin ƙasar, bayan da 'yan tawayen ƙasar ta jamhuriyar tsakiyar Afirka suke garkuwa da mutum 35 a wannan wata. Dakarun kamar sun ce 'yan tawayen na kaikaitar 'yan kasuwa, manoma da masu kiwo a gidan gona, inda sukan kwace musu kuɗaɗe da shanunsu. Hukumomin Kamarun sun ce a ranar Litinin sojojin ƙasar sun kai samami a wasu ƙauyuka da dazuka da ke iyakar ƙasar da jamhuriyar tsakiyar Afirka a yankin gabashi, a wani yunkuri na kubutar da mutanen da 'yan tawayen suke garkuwa da su. Jami'ai a jamhuriyar tsakiyar Afirka a nasu ɓangaren sun ce tun daga watan Maris hare-haren 'yan tawayen ƙasar suka ƙaru. a makon da ya gabata dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar dinkin duniya a jamhuriyar tsakiyar Afirka suka ce ɗan tawayen da aka kora daga garuruwa da dama sun buya a kan iyakar kasar da Kamaru. Hukumomi a Ecuador sun ce an kama kusan tan uku na hudar Iblis da kudinta zai kai dala miliyan 92. ‘Yan sanda sun ce an kwace kayan ne a tashar jirgin ruwa a garin da ake kira Guayaquil. Sun kara da cewa sun kama mutum guda da ake zargi na da alaka da hudar ta Iblis wacce ta kai 2.8. An kuma nufi kasar Belgium ne da ita. Ita dai kasar Ecuador ta kasance kasa da masu safarar miyagun ƙwayoyi kan yi amfani da ita wajen ratsawa don yin safarar kayansu. Tana kuma makwabtaka da Colombia da Peru, kasashen da suka fi samar da hudar Iblis a duniya.
Madalla a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu masu haƙar ma'adinai su hudu sun rasa rayukansu sa'alin da ramin da suka haƙa ya rubuta a kansu a ƙauyen Shende da ke ƙaramar hukumar Ningi a jihar Bauchi. Masana harkokin ma'adinai sun ɗora alhakin yawaitar masu haƙar ma'adinai taɓa rauniyar hanya a Najeriya kan gazawar hukuma wajen samar da dokoki kan hada-hadar ma'adinai. Ga Muhammad Abdulwahab daga Bauchi ɗauke da rahoton.
Sarkin ƙauyen Shinde Malam Muhammadu Zailani, inda hatsarin ya faru, ya yi ƙarin bayani kan lamarin a hira ta wayar tarho.
An kira sallama garba na samu labari akwai wasu da suke cikin rami sakamakon ruwan sama da aka yi kamar daga Sankariya. Suna cikin rami da ke ramin yana da fanta yana da loto lokacin su yaran da su san ma an yi hadiri da sakamakon wannan ruwan da aka yi sun tura kasa da zuwa su zai je rufe kofar rami. To bayan mun samu wannan sanarwar shi ne muka umarci jama'a aka je tun wannan misalin ƙarfe 7:30 ake ta kokarin a fito da foto Allah bai sa an samu su don yi misalin ƙarfe 3 saura na asuba muka ciro su amma dukkan su kowanne Allah ya mai da tsawa ta wanda yake rai.
Har ila yau Alhaji Iliya na daga cikin mahaifan yaran da suka rasa rayukansu a ranin, ya yi ƙarin haske kan batun.
Kaito faruwar abin da ya an kira sallan magarba nan ya ga kira mu aka gano labarin abu to daga nan dai gaskiya dukka yawanci ba mu sallah ba dukkan su ne din nan. To gaskiya da muka je abin ba da nan dai aka kama aikin su kai da su dukkan su Allah ya mutu da suwa.
Shugaban karamin hukumar Ningi Honorable Mahmud Hassan Tabla ya buƙaci hukumomin ƙasar da su gaggauta haramta ayyukan masu harkar ma'adinai ta bayan gida a faɗin Najeriya, ya kuma ja kunnen masu wannan harkar.
Ina gargaɗi da mutane musamman masu yin waɗannan abubuwan da su dinga lura da mu da muke jagorori da muke faɗa musu su dinga bin doka ana komai bisa tsari ba mun da dan muna da wani manufa ne ko mu zuna musu ko ba ma kaunar su ba. Muna yin wannan magana ne lallai don su kasance suna yin abu bisa doka don gujewa aukuwar abubuwa irin waɗannan ɗin. So lallai muna kiran su da su kasance masu bin doka da oda don gujewa wani abun da zai biyo baya na da na sani irin waɗannan suke faruwa Allah ya kai su kuma waɗanda suka rasu Ubangiji Allah ya gafarta musu.
A rahoton da ta fitar kungiyar Global Rights da ke bibiyar harkokin tono da kuma sarrafa majinai ta ruwaito cewa talauci da tsauraran matakan yin rijistar sana'ar tonon majinai sun taimaka wajen haddasa hada-hadar neman majinai ta ɓarauniyar hanya. Malam Abdullahi Yalwa malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha na Tata da Ali a garin Bauchi ya tsokaci kan lamarin.
Kamar yadda ake sanar wannan al'amura ko matsala daga lokaci zuwa lokaci, wannan abu ne da ya kama da abinda Bature ke cewa su sai wato kisan kai na gaskanci sakamakon cewa mutane na jin hanyoyi na bayan fage domin neman su arzuta kansu. Kuma a Najeriya Allah ya mana arziki muna zanna a kansa amma muna rayuwa cikin talauci saboda irin wannan halaye na kofin kula da rashin sanin ya kamata da kuma wasa da rayuwa cikin ganganci wajen neman gujewa bin ka'idoji ko hanyar da suka dace domin a yi ayyuka na kasuwanci ko wasu abu mai kama da haka.
Sai dai kuma rashin samun daidaito tsakanin gwamnatocin jihohi da na tarayya kan mallaka da kuma izinin sarrafa ma'adinai yana kawo nakasu a wannan bangare, da hakan ke nuni da cewar Najeriya na asarar kimanin dalar Amurka biliyan 9 a kowane shekara, in ji cewar kungiyar Global Rights. Abdulwahab Muhammadu da Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Muhammad Abdul Wahab. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 101.5. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com inda za ku rika samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma ga shirin noma.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma da kiyaye.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda wata kila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattauna da shugaban kungiyar manoma da masu sayar da iri ta Jamhuriyar Niger, Alhaji Yusufu Mai Zama, wanda ya fara yi wa wakilin mu Ayamai Sulemu Mumin Barma tarin bayani kan kaddamar da shirin samar da wadatattun iraruwa na zamani a yankunan karkara. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon za mu dora inda muka tsaya.
To mu kuke jira daga wajen manoma.
Majin manoma haɗin kai sosai na su ɗoka tunda mun san da iri abu ne wanda adda wai haraka. Manoma dangance da ana kai musu irara waɗanda mahiyawanci ba su gamsuwa da su. Dan sun ga kamar irara da hito da gidan gona suna ɗare-ɗaren su. Amma abinda muke so ko cikin ɗare-ɗaren nan manomi shi ɗoka shi jaraba. To mun san da saboda ingancin wanga ta hita mu. Mun san da yarda Allah mutum ya fara noma shekara guda sai ya dawo ya ɗoka ya noma. Don muna son kuma manoma su zama buɗe su rika tambayoyi ga waɗannan mutanen da za a kai cikin karkara waɗanda za su sayar da irin nan tunda za a ba su horo ƙwararre na faɗa musu. Don mahiyawancin matsalolin ba samun irin ba da taki ingantattu yanda za a yi da su nan ma ana samun miskila. Yanzu nan muna yin son kamar yadda nake muku sanda cewa da za ta buge zo mu uku ko hudu zamanto ga ingantaccen kayan noma kuma ya zamanto kuma ga waye kai da za a yi ma noma.
Ayin nazarci farashin da ya dace da mutanen karkara.
Duka wannan an nazarce shi da yake tallahi ne ma na waɗannan kayayyakin da za a kai. Kenan ka gani su ba za a sa kama yaunin su ba zuwa kai karkara. Duka waɗannan an nazarce su kuma mu ma kan kama muna nazari shi zamanto da an ce iri na hatsi an san ko nawa shike, an ce iri na dawa an san ko nawa shike, kuma an san abin da manomi ke iya saya ne shi ya amfani da shi.
Mene ne matsayin gwamnati a cikin wannan sabuwar tafiya?
Lalle abu ne wanda shi ne ma gwamnati ta sama gaba. In kuna ji ana haɗin wannan maison du paysan. To maison du paysan wannan kama a kai irara da fasahohi na zamani ganga ga manomi. To shi wannan kusan manomi. To shi wannan kaman yana tsaya cikin komin ne. Mu kuma yanzu cikin wasa mu sai mun ka ce to a tara mu wannan ƙarfi ya zamanto ya kai har cikin ƙauyuka ko ko ya kai har cikin kasuwanni na ƙauyuka inda ba a kai an ka kawo wannan abun. Dangance da dumama yanayi ya zamanto tilas ga manomi ya unhwani da iri na zamani, ya unhwani da taki na zamani, ya unhwani da fasahohi na zamani. Don shine muke cewa ga manoma wannan dama ce wadda ta samu gare su, sa'a ce wadda Allah ya basu wadda ya kamata a ce manoma sun yi amfani da ita sun ba abin ƙarfi tunda gaskiya amfanin su ne.
Ita ma sakatare jiran ta kungiyar manoma da masu sayar da iri ta Jamhuriyar Nijar ai karin haske kan abin da kungiyar tasu ke son ta cimma a ƙarƙashin wannan shirin kuma yadda za su taimaka a harkokin noma a ƙasar.
Sunana Madam Nasir Aishatu, nike Secretary General King Association King masu noma da sayar da iri na Nijar. Ruwan sabon tsari na kungiyar mu ta su production da sarrafa iri vraiment abu ne mai bunƙasa dawa tunda gurin mu kai iri da taki da kayan noma ga manoma directement ga manoma kuma mu samu mu yi rapprochement mu guso
wannan kayan aiki da manoma manoma bai kamata ba su ce a doki dogon lokaci ko ko hanya mai tsawo su samu iri don shi ne da kai tunani muka ga partner kinmu da suke nan muka ce muna so vraiment mu samu mu bunƙasa wannan aikin na sarrafa iri don ka sai project ESS da Sahel suka ji kukan mu sai suka taimaka muna da shaguna na sai da iri kuma da motuna na doka iri mu yi kasuwanni fulfil mu samu mu kai ma manoma kayan aiki akwai amfani jewa to akwai ayyukan wayar da kai da kuma na demonstration za su gani da uhanin iri na zamani wanda shike da parapor a iri na gargajiya duk wannan yana cikin program din da muke nan muna tsarawa don saboda manoma su samu vraiment su ci amfanin aikin da su muna aiki da masu bincike research agronomic muna kai musu kukan manoma da irin wanga halin canjin yanayi don ka akwai sabin iri da muke gwadawa in manoma ya suka gani za su yi adaptation shi don ka akwai vraiment aiki da muke hannu cikin hannu da research agronomic ta Niger har ma ta kasashen waje duka muna aiki don vraiment da manoma su samu iri mai inganci across la productivity
kawai ta hanya wannan sabon tsari naku na isar da su irin zamani da kayan aiki na zamani zai taimakawa a Niger a kokarin murkushe matsalar ci maka a kasar
gudun wanda za mu kawo wa cikin wanga aiki na production a samu bunƙasa abinci da noma muna kawo sabon iri wanda suke adapte daidai da change yanayin da manoma suke experimente kuma muna accompany kinsu cikin technique de production sabin dubari na zamani da za su sa su gyara aikin su kuma aikin su bunƙasa
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu dan Allah ya kai mu makon gobe zamu leka a kasar Ghana domin jin halin da noma ke ciki yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin mu a yayin Sulaimu mini Barma sai kuma Jule Leather Creation da ta taimaka ta hada mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
madalla yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email
Sakonmu na farko ya fito ne daga Aliyu Muhammad dan Fulani Maradawa da baban gida AA Dogo Zurmi suka ce salam VOA Hausa hakika yayin da sallah ke karatuwa ina kira ga ƴan matan da ke tirsasawa samarin su yi musu kayan sallah cewa ya kamata su san yanayin da ake ciki na tsadar rayuwa a ɗaya bangare su ma samari ya kamata su daina yi wa ƴan mata ƙaryar abin da ba su da shi domin ƙarya tana ɗaya daga cikin abin da ke rusa kowace irin dangantaka Sai sako na gaba daga Alhaji Sa'idu mai gyaran TV a garin Wuba tare da Rilwani Ibrahim London Wuba da Imam Yahya Soja Wuba suka ce assalamu alaikum murya Amurka muna yi wa malama Zainab ƴar Margayi Sheikh Jafar Mahmud Adam addu'ar Allah ya sa ta ci gaba da gudanar da tafsirin Alkur'ani da take yi a ƙarshe muke kira ga masu sukar tafsirin da take yi da su daina su yi mata addu'ar fatar alheri domin akwai masu aikata laifuka daban-daban amma babu mai sukar su Allah ya sa mu dace Sai sakonmu na ƙarshe daga Balawan Kanwa da baban gida IBB Giyawa da Faruku Mahe Karo ga Sokoto suka ce Salam VOA Hausa a gaskiya matakin gwamnatin tarayyar Najeriya na yin afuwa ga wasu masu halin bera ko kaɗan bai yi mana daɗi ba duba da yadda aka share tsawon lokaci kafin a kama su EFCC ta sha wahala sosai kafin su shiga hannu amma yanzu lokaci guda gwamnatin tarayya ta yafe musu kuma wannan babu abin da zai ƙara illa buɗe ƙofa ga wasu masu niyyar yin irin wannan aikin
Madalla yanzu kuma lokaci ne na sauraron falalar azumi albarkacin watan Ramadana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سنانا مصطفى أندمي دقا معاذ بن جبل دعوة كانوا نيجيريا يوزامي مغانا أكان azumi garkuwa da yake garkuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi cewa azumi garkuwa ne wanda annabi yake cewa ya mu'asharu shababi manista da aminkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron samari wanda ya samu iko daga cikin ku ya aure fa innahu aghabbal albasari shine mafi rantsuwa ga ido wa asanul farji shine mafi katangancewa ga farji wa malami sadifa alaihi bisawm yace wanda bai samu iko ba to ina horan sa da azumi fa innahu lahu wija domin azumi garkuwa ne a tattare da shi muhallin shahid din shine garkuwa din nan ga dukkan abin ki zaka ga duk wanda yake azumi Allah ya hore masa cewa zaka ga yana son aikata aikin alkhairi kaga aikin alkhairi yana kusantar da mutum zuwa ga aljanna sannan garkuwa ne ga barin wuta wuta ita an ce an kewaye ta da abin sha'awa zaka ga wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa ya bashi dama ya kai wannan watan zaka ga yana son aikin alkhairi domin duk lokacin da wannan watan ya fito zaka ga mutum yana son yin sadaka yana son yin karatun alqur'ani yana son tausasawa al'umma duk wani abu na jin kai zaka ga yana son wannan kaga ya samu garkuwa daga barin wuta inda zai tsare kansa don aikata wancan aikin alkhairi sannan kuma idan Allah tabaraka wa ta'ala ya bawo mutum dama yazo wannan watan ya same shi kuma yayi azumin nan to yana rusa masa sha'awa duk wata sha'awa ta san yin badala zaka ga ko masu barnan ma sun bar wajen barna sun daina komai koda zaka tambaye sai kaji suna cewa ai yanzu lokacin azumi ne dalili saboda azumin ya karya ma sha'awa ya ragargaza ta sannan kuma me yin azumi zaka ga kullun ya ja bakin su yayi shiru to saboda haka ƴan uwa mu yi kokari mu ci moriya na wannan watan wajen yin azumi da san aikata ayyuka na alkhairi saboda wannan dama da muka samu da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace mu samu moriya a cikin wannan wata mai albarka wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
amin summa amin to yanzu kuma ga labarai amma fa a takaice
Dakarun Ukraine a yau Talata sun ce sojojin Russia sun karkata hankulansu wajen kokarin tarbe ikon Donetsk da Luhansk wasu muhimman yankuna dake gabashin kasar wanda hakan zai ba su damar hade yankin da Crimea da suka kwace shekaru 8 da suka gabata wata sanarwa da babban janar din sojin kasar ya fitar ta kuma nuna cewa har yanzu Russia bata dakatar da kai hararren makamai masu linzami akan yankunan fararen hula ba a sassan kasar Wannan sanarwa na zuwa ne kwana guda bayan da Russia ta kaddamar da hararren da aka jima ana fargabar za ta aiwatar a gabashin kasar ta Ukraine bayan janye kauyen da ta yi wa birnin Kyiv. A karon farko cikin watanni mayakan Palestina sun harba wani makamin roka cikin yankin kudancin Isra'ila. Rahotanni sun ce Isra'ila ta mai da martani da hararren sama kudancin zirin Gaza inda ta yi barin wuta kan wani wuri da take zargin kungiyar Hamas na hada makamai. Kamar da dakarun Isra'ila suka faɗa da safiyar yau Talata babu da rahotannin da ke nuna cewa ko an jikkata a waɗannan harhare
to masu sauraro baki ɗaya abinda muka samu kenan a cikin wannan shiri namu a daidai wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu a shirin mu da dare wato karfe 9:30 agogon Nigeria Niger Kamaru da Chadi wato karfe 8 da kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya tayana gabatarwa da Julie Leather's question da ta hada mana shirin sai injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari ke cewa sai mu hada a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe